This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Barkanku da wannan lokaci masu sauraro. Assalamu alaikum. Da fatan kun tashi lafiya. Aisha Mu'azu ce tare da Ibrahim Ka'almusi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safiyar wannan babban rana ta yau Juma'a. 6 ga watan Satumba na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su da farko ga kanin labaran.
To Aisha, Isra'ila ta ce ta kace Palestinawa mayaka 6 a wani sabon fada a yammacin kogin Jordan da ke mamaye. Ma'aikatar Shari'ar Amurka ta bayyana zarge-zargen aikata laifi da take ma wani ba'amurki haifaffen Rasha da matarsa na kare muradun Rasha. Sannan ɗan shugaba Joe Biden Hunter ya ansa laifi kan zarge-zargen da ake masa na rashin biyan haraji.
Kanin labaran kenan. A bangaren rahotanni kuma za a ji cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta sanya dokar ta ɓaci a tashar jirgin ruwa ta Onne da ke jihar Cross River. Ko me ya yi zafi haka?
Shi wannan mataki da hukumar custom ta ƙasa ta ɗauka a halin yanzu ba za a kiyin madalla da abin da ta ɗauka a yanzu ba, amma kuma an kalle shi ta wani ɓangare za a iya cewa madalla tirni.
Sannan wani rahoton UNICEF ya bayyana cewa kowane ɗaya cikin yara uku masu ƙasa da shekaru 5 a Najeriya suna fuskantar matsananciyar yunwa. Shin ko menene illar rashin abinci mara gina jiki?
Yaro zai iya sumburewa, yaro ya zama ɗan takuralle haka girman shi ya zama ya samu tawaya. Rashin abinci mai gina jiki kuma yana iya shafar duk ɓangaren jikin ɗan adam da yanayin da yake aiki.
A duk ranar Juma'a kamar ta yau, Isa Lawal Ikara yakan gabatar mana da shirin manuniya. Kuma shirin a wannan makon zai yi nazari ne akan matsalar tsadar man fetur a Najeriya. Albarkacin wannan rana mai albarka ta Juma'a kuma za mu kawo muku nasiha daga malamai. To amma kafin mu kai ga gabatar muku da duk waɗannan, sai mun fara da shan labaran duniya kashi na farko.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya. Ga labaran. Jiya Alhamis, Isra'ila ta ce ta kashe Palestinawa mayaka 6 a wani sabon fada a yammacin kogin Jordan da ke mamaye, ciki har da ɗan wani fitaccen mayaki da ke kurkuku. Harin na baya-bayan nan wani ɓangare ne na faɗaɗɗen farmakin da aka yi ta kaiwa a tsawon makon jiya a yankin, wanda Palestinawa ke fargabar cewa hakan na iya zama alamar faɗaɗuwar yakin da Isra'ila ke yi kan mayakan Hamas a Gaza. Ma'aikatar lafiyar Falasɗinu ta ce wani harin da aka kai da dare a garin Tubas da ke sashen arewa na yammacin kogin Jordan ya kashe mutane 5, ciki har da Muhammad Zubaidi ɗan Zakariya Zubaidi, wani sanannen kwamandan mayaka na lokacin boron Falasɗinawa na 2 a farko-farkon shekara ta 2000 zuwa sama. Shugabannin sabuwar matatar ta ce albarkatun mai ta Dangote a Najeriya sun ce matatar za ta rika sayar da man fetur da ta tace ne ga kamfanin mai na gwamnati, wato NNPCL, shi kuma ya rinka sayarwa al'umma. A don haka kamfanin NNPCL ɗin ke da hurumin ƙayyade farashin da 'yan ƙasa za su rinka saye. Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da 'yan Najeriya ke korafi kan sabon ƙarin farashin albarkatun man fetur a ƙasar, kamar yadda wasunsu suka yi bayani ma wakilin muryar Amurka a Kano, Mahmud Ibrahim Kwari, kamar haka.
Bala Musa, da kayi balas ka sai dan abun da zaka siya na gida, sai ga babu kuɗin da zaka sake siyan wani man.
An ce mun 980, wani wajen 1,200. To mu dai mun mika wa Allah lamuran mu.
Wasu direbobin ababen hawa na haya kenan a Kano suke kokawa dangane da sabon ƙarin farashin fetur a farkon makon nan. yanzu haka dai ana sayar da lita guda ta man fetur akalla naira 1000 ne, al'amarin da ya sanya fasinjojin ababen hawa na haya ke bayyana damuwa.
Hamza Yunus Hamza, tauwa zuwa kasuwa bai wuce 250, amma yau kuma abin da na tau ya kai 350.
Sunana Abdullahi Abubakar, kudi ya karin 150. Ana cewa demokradiya demokradiya, to mu mun zata ba ma haka za ta zama ba.
Hakan dai na faruwa ne a daidai zuwan lokacin fara fitar da man fetur daga masana'antar tace albarkatun man fetur ta Dangote dake Lagos, wato makon farko na wannan wata na Satumba. Alhaji Rabi Umar shine babban manajan cinikayya na rukunin kamfanin Dangote, yayi wa muryar Amurka ƙarin bayani dangane da wannan batu na farashin man fetur na matatar Dangote.
Wannan dai magana ce da take da wuya, dalili kuma shine mu ba gwamnati bane, saboda haka kuma muna maganganu da su. Amma dai farashin man fetur ba za mu iya cewa za mu sai da yan Najeriya directly ba. Dalili shine abin da yake za ka sa naira 10 ka tsaya, kaga ba ka isa naira 8 ba. A Najeriya farashin man fetur gwamnati take sa. Mu namu za mu tace ne, za kuma mu siyar.
A watan jiya ne dai gwamnatin Najeriya ta amince a rinka sayarwa masana'antar tace fetur din ta Dangote danyen mai da takardun kuɗi na naira.
Agai da Mahmud, ma'aikatar shari'ar Amurka jiya Alhamis ta bayyana zarge-zargen aikata laifi da take ma wani ba Amurki haifaffen Rasha mai suna Dimitri Smith, mai shekaru 76, wanda ya kasance mai bayar da shawara ga kwamitin yakin neman zaben shugaban kasa na Donald Trump na shekara ta 2016, da matarsa Anastasia Smith mai shekaru 55, kan wasu harkokin da suka saba ma takunkuman da Amurka ta kakaba ma Rasha. A zargin aikata laifi na farko da aka gabatar, an yi nuni da rawar da mata da mijin suka taka ta yadda Dimitri ke aiki ma gidan talabijin din gwamnatin Rasha, da kuma yadda ma'auratan suka badda sawun miliyan 1 wanda kamfanin koko gidan talabijin din ya biya su.
Nan ba da jimawa ba Ibrahim zai dawo ya karanto mana sauran labaran, amma dai yanzu za mu bude taskar hotonninmu daga yankin kudu maso kudancin Najeriya, inda hukumar kwastam ta ƙasa ta sanar da shirin sanya dokar taɓaci a tashar jiragen ruwa ta Onne a jihar Rivers a yankin Niger Delta, sakamakon gano yadda ake shigo da abubuwa masu matukar hatsari a cikin wato kwantena daga ƙasashen waje. Waɗannan abubuwan dai sun haɗa da manyan bindigogi waɗanda suke da hatsari ga tsaron ƙasa. Wakilin muryar Amurka Lamido Abubakar Sokoto na ɗauke da cigaban wannan labari a wannan rahoto da ya aiko mana.
Kuma kwastam ta ƙasa dai ta sanar da hakan ne sakamakon gano wadda ta yi na yadda ake shigowa da abubuwa masu matukar hadari a cikin kwantenoni daga ƙasashen waje. Waɗannan abubuwan dai masu hadari, in ji hukumar ta kwastam, su hada da manya-manyan bindigogi da albarusai waɗanda ka iya zama hatsari ga tsaron ƙasa. Kan haka ne ya sa na tattauna da mai magana da yan hukumar kwastam ta ƙasa, wato CSC Abdullahi Maiwada, kan da suke nufi da wannan mataki da suka dauka akan tashar ruwan One.
An samu a lot of seizures, an samu kaya da aka kama na makamai, an samu drugs, so abin ya fara zama very persistent wannan importation. State of emergency abin da yake nufi shine even though aikin customs ya shafi abin da ake kira a Turanci trade facilitation, ya zama to cewa an ba da kofa for wanda suke kasuwanci ya wuce da kaya, kuma da kwai abin da muke kira san over tsaro kuma da security. Wannan state of emergency yana nuna cewa yanzu za a ba wa bangaren abin da ya shafi tsaro muhimma. That is, idan da ana iya cewa wannan kaya ya wuce saboda ana ganin kaza, to yanzu duk wani kaya da zai zo sai an bi shi 100% an duba shi. An sa ido sosai akan wayannan kayan domin yanayin yanda wayannan gurbatan mutane suke kokarin shigo da kaya consistently marasa kyau, kayayyakin da bai halatta a shigo da su ba. In fact, da yin amfani da kalmar dangerous items, ka kawo makamai, ka kawo kayan sojoji, su kaga ai duk wayannan kayayyaki ne wayanda ba wata gwamnati da za ta yarda da shi, saboda tana son ta haɓaka kasuwanci, ba za kuma ya zama to ta yi shakulatun bangaro da bangaren tsaro ba.
Watanni uku da suka gabata, hukumar ta kwastam ta ƙasa ta tabbatar da kama wasu manyan kwantenoni masu yawan gaske waɗanda ke ɗauke da makamai samfura daban-daban da suka kai akalla 844 da kuma yawan albarusai 12,500 da kuma miyagun kwayoyi waɗanda kuɗin su ya kai akalla naira biliyan 13.9 a tashar ruwan ta One dake jihar Taribas. Da haka kuma na tuntubi Dr. Abdulkadir Suleiman Muhammad, wani mai sharhi akan harkokin tsaro, yace
wato shi wannan mataki da hukumar custom ta kasa ta dauka a halin yanzu ba za a ki madalla da abin da ta dauka a yanzu ba, amma kuma mun an kalle shi ta wani bangare za a iya cewa madalla tirni, wato kaman abin da ake cewa fargar daji. Shi wannan al'amari ya jima yana faruwa, kuma ana ta irin wannan lamari wanda har kullum za su ce an kama, amma kuma daga karshe ba za ka ji wani hukunci da ake wa waɗanda aka kama ba. Shi yasa abin ya lalace kai inda ya kai yanzu. Kuma wannan shi yake nuna cewa su waɗannan bangare na kudu maso gabashin Najeriya, wato da kuma south-south, suna cin karansu ne babu babbaka, da kuma irin wanzuwar abubuwan da suke so su tabbatar da shi, musamman kudu maso gabashin Najeriya. Domin yawancin makaman bincike ya nuna cewa ba wai yana tsayawa a Port Harcourt ne kadai ba, abu ne da ake kaiwa waɗannan jihohi da suke ikirarin cin gashin kansu. Shi yasa kake ga su a lokuta da dama sun fi ƙarfin jami'an tsaron Najeriya lura da irin makaman da suke amfani da shi.
Najeriya dai a yanzu kusan matsalar tsaro ita ce babban ƙalubalenta, musamman ma a arewacin ƙasar, inda zaman lafiya ya gagara tsawon shekaru kenan. 'Yan bindiga ke fadawa ƙauyuka daban-daban suna fatattakar jama'a tare da sace su da kuma yin garkuwa da su domin neman kuɗin fansa. Ba a da bayan kashe jama'a da suke yi da ire-iren waɗannan bindigogi da ake shigowa da su ta haramtacciyar hanya. Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
A gaida Abubakar Lamido da wannan rahoton. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga kashin labaran duniya na biyu.
To Aisha, yajin aikin da wasu direbobin kamfanin simintin Dangote da ke garin Obajana na jihar Kogin Najeriya suka shiga na neman a ƙara kyautata musu ya ɗau wani sabon salo mai tayar da hankali, bayan da aka kasa cimma jituwa tsakanin kamfanin da wato masu yajin aikin, har ma kimanin 70 daga cikinsu suka rasa ayyukansu. Tuni shi kansa garin na Obajana ya fara jin jiki saboda rashin hada-hada da cinikayya, kamar dai yadda wakilin sashen Hausa Ahmad Muhammad ɗan Asibe ya tarar, bayan da ya je shi Obajana ɗin inda ya zanta da masu ruwa da tsaki kamar haka.
Sunana Muhammad Nazifi, mazaunin Obajana. Wannan yajin aiki na direbobin Dangote wallahi ba ƙaramin matsala muke ciki ba. To dama su ne muke dan samu, muke suke dan saya mu samu mu ci ciki. Yanzu gashi an ce an kwar maje mutane sha, yanzu mun ji ana magana kusan 100 yanzu. Yanzu ka duba ba kasuwanci yanzu me je ja yanzu nan.
Sunana Abdullahi Umar, mazaunin Obajana. Ga insecurity kuma na kuma za kore wayannan mutanen, in an kore wayannan mutanen fa su ma za su zo su iya zama wani abu. Yanzu gashi na Oyo ba za iya shiga ba a Obajana saboda kullun kisa ake yi.
Haka kuma na samu zantawa ta wayar tarho da shugaban kungiyar direbobin Dakon Siminti na kamfanin Dangote, wanda shi ma lamarin ta shafe shi, wato Idris Yakubu, wanda ya ce a yanzu kam sun rungumi kaddara biyo bayan sallamar su da hukumomin kamfanin suka ce sun yi musu, amma abinda suke bukata shine a ba su dukkan hakokin su su yi gaba.
Abin da yake faruwa shine mun nemi haƙƙinmu a wurin kamfani domin tana ba mu 10,000 kudin abinci, kuma idan muka tafi mu da yara bota momo uku wannan 10,000 a rana ɗaya muke cinye ta, kuma muna tafiya kamar Maiduguri Kano. Kano za mu yi kwana uku, Maiduguri a ƙabbanance kwana biyar. To saboda haka sai muka yi musu kuka, kara mana ɗan wani abu.
To kowane mataki mambobin kungiyar za su ɗauka nan gaba? Shugaban ya yi ƙarin haske.
Matakin da za mu ɗauka shi ne, tunda ita kungiyar tana da lauya, za mu je wurin lauyan ainihin masarar da yi waɗannan maganganu.
Na yi kokarin kiran daya daga cikin shugabannin kamfanin kuma mataimakin darakta mai kula da sashin sufuri na kamfanin, Yusuf Balarabe, don jin ta bakinsa, inda ya bani amsa da cewa yanzu kan ba zai iya cewa komai ba.
A gaida Ahmad, ɗan shugaba Joe Biden Hunter ya ansa laifi jiya Alhamis kan tuhumce-tuhumcen da ake masa na rashin biyan haraji wani mataki na bazata da ya ce ya ɗauka ne don kare gidansu daga abun kunya da kuma ɓacin rai na shari'ar aikata babban laifi wadda da zai fuskanta bayan samunsa da laifi a shari'ar mallakar bindiga 'yan watannin da suka gabata. Yanke shawarar ansa laifi da hantaye kan waɗannan zarge-zarge wato da zarge-zarge na aikata ƙanana da kuma manyan laifuka ba tare da yayi amfani da damarsa ta daidaitawa da masu gabatar da ƙara ba ya faru ne 'yan sa'o'i bayan lokacin da ya kamata a ce ya fara koko an fara zaben masu taya alkali yanke hukunci a wannan shari'ar inda wato ake zarginsa da rashin biyan haraji na wajen dala miliyan 1,400.
Gaida Ibrahim ka Almasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Toma da la yanzu kuma sai rahotonmu na biyu kuma har ila yau muna Najeriya inda rahoton asusun tallafawa ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ya bayyana cewa kowane ɗaya a cikin yara uku masu ƙasa da shekaru 5 a Najeriya suna fuskantar haɗarin kamuwa da cutar tamuwa a sanadiyar rashin wadataccen abinci mai gina jiki wanda ke da nasaba da rashin tsaro, sauyin yanayi, talauci da dai sauransu kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoton da wakiliyar muryar Amurka Hawa Umar ta aiko mana.
A wani yunkuri na tallafawa da raya kasashen Afrika game da irin waɗannan matsaloli da suke fuskanta, shugaban gidauniyar Bill da Melinda Bill Gates ya ziyarci Najeriya don inganta sabbin matakai a ɓangaren abinci mai gina jiki, lafiya da kuma harkar noma. Da yake jawabi a taron matasan Afrika kan abinci mai gina jiki da aka gudanar a Abuja, Bill Gates ya ce za su mai da hankali wajen yadda za a samar da abinci mai gina jiki, duk da cewa ba abu ne mai sauki ba. Amma za su haɗa hannu da ɓangaren lafiya, noma da kuma masana'antar abinci don samun nasara. Ya ce shekara sama da 20 gidauniyar na ba da tallafi a Afrika musamman Najeriya, kuma ya yi farin ciki matuƙa game da ayyukan nasu. Yana mai cewa sun yi nasarar rage mutuwar ƙananan yara sakamakon samun sabbin rigakafin cutuka da ke da barazana ga rayuwarsu. Menene illar rashin abinci mai gina jiki musamman ga yara? Ita ce tambayar da na yi wa ƙwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir.
Yaro zai iya tsumburewa, yaro ya zama ɗan takuralle haka girman shi ya zama ya samu tawaya. Rashin abinci mai gina jiki kuma yana iya shafar duk ɓangaren jikin ɗan adam da yanayin da yake aiki. Yana iya sa garkuwar jikin yaro ta zama ba ta da ƙarfi, fata jiki za ta daddarewa, kumburi na ƙafa da na sauran jiki, kaga gyambo da sauransu.
Hajiya Maryam Mamman Nasir uwa ce kuma ta yi bayanin wasu daga cikin dalilan da suka sa iyaye ba sa samun ciyar da yara abinci mai gina jiki.
Tsada ta rayuwa, duk abinda za ka ɗaga ka siya ko mun ƙanƙanta shi ya fi ƙarfin mutum inda ba yana da hanyar da zai samu kuɗin da zai sayi wannan abun ba. Abu na biyu, wannan rashin tsaro da muke fama da shi a arewacin Najeriya ya hana a je a yi noma, wanda noman nan idan sun yi ita za su kai kasuwa, in sun yi girbi su sayar, su sayo abincin nan to babu shi. Shi ya sa 'ya'yan jiɗin duk sun rame sun ƙanjame, wani ma ba za ka so ka gan shi ba.
Malami a tsangayar koyar da ilimin kimiyya da fasaha ta Hassan Usman da ke Katsina, Dr. Muntari Ado Matazu, ya yi bayani kan irin nau'ikan abinci masu sauƙin samu da suka ƙunshi sinadarai masu gina jiki.
Akwai nau'o'in abinci kamar irin su gero, muna da masara, muna da dawa, muna da alkama, muna da acca. Akwai wake, muna da waken suya. Akwai gyaɗa, akwai gujiya, akwai ƙwai, muna da alayyahu, muna da kabeji, muna da yalo, muna da karas, muna da kukumba, da sauran nau'o'in ganyayyaki irin su zogale, rama, mukan same su a cikin su.
A gaida Hawa Umar da wannan rahoto, kada da ya sha'afa muryar Amurka ake saurare daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. Ga shirinmu na gaba.
Manuniya. Duk da hukuncin kotun koli kan baiwa kananan hukumomi cikakken yancin gashin kai a Nigeria. Daya daga cikin gwamnonin Nigeria ya ce yana ganin a gaskiyar magana akwai tasgaro.
Koda ruling na Supreme Court game da abasu abin autonomy din su, to lalle sai an kula.
Game da hauhawar farashin man da ke ƙara ƙaruwa tun bayan bayyana cire tallafin mai a Nigeria, kuwa masana ne ke cewa ai kasar ce ta riga ta wani mugun doro.
Subsidy ne kullun ai ƙarya an cire an yi kaza, to subsidy da ake biya ma yanzu ya linka na gwamnatocin da suka wuce so biyar kuma ina ma.
Su kuwa masana harkokin tsarkake tsananin tsamin tsaro a Nigeria cewa suke tarewar hafsoshin tsaro a yankin Sokoto ba ka iya sa wasu batutuwa su bujiro.
Ruwan su wannan wuri ba wani abu ne illa ya ƙara ma samar da wasu hanyoyin kashe kuɗin da ba a ma yi haka ba.
Yanzu ba za mu iya yanke hukunci cewar gwamnatin ko da shugabannin hukumomin tsaron ba za su iya yin wani abu ba har sai sakamakon da muka gani ya bayyana.
Waɗannan ba so mun muka tattabo cikin tarin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya. Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da sashen Hausa na muryar Amurka ya kirkiro. Shiri na 185 cikin jerin shirin manuniyan da ke son kyautatawa masu sauraro. Kokarin kwakulo masu sauraron matsayin wasu gwamnonin Nigeria akan baiwa kananan hukumomi kuɗin su kai tsaye, kuma shi yasa muka karada har jihar Kabbin da ta yi zaben kananan hukumomi a wannan karo. Kuma gwamna Nasir Idris na jihar Kabbin ya ce idan dai aka baiwa kananan hukumomin kuɗin su kai tsaye, to a gaskiyar magana akwai wani abin tsoro.
Muna son kowane karamar hukuma take son ta yi wani abu, tana rubuto mana je abin da muka so, sai mu sa abin cika abin nan shin shine abin da talakawa suke so, in shine sai mu ba da dama. Amma koda wannan ruling na Supreme Court game da abasu abin autonomy din su, to lalle sai an kula, don wasu in ba an kula ba za su je su yi yadda suka so. So dole ne a samu monitoring, ana monitoring din su ya zama ayyukan da za a yi ma mutane ya zama ayyuka ne na alheri. In yana da hukunci da al'umma ba wata matsala a je a taimaka musu ayyukan su, amma akwai wasu ayyuka da za a heto da su. Misali ga makaranta lafiya lautake, abinda take bukata a sa mata kayan aiki, sai ya zama kila shi chairman na local government yace yana son ya gina wata makaranta. To iri ne kaga abin da aka ce ma misplace of priority, to shine muke ganin dole a samu control. Ba mu da wani haufi ko da an aika musu kuɗin su direct zuwa gare su, abinda kawai muka so ya zamana an dai tsaya an yi wa mutane talakawa adalci.
Game da maganar hauhawar farashin mai a Nigeria, kuwa masani akan harkar man Malam Sada Dukko ne yake cewa mahukunta dai sun riga sun mai da Nigeria wani jirgin dankaro.
An zo wurin da ya man daɗi, saboda yau NNPC ta fito ta kunyata kanta, ta kaskantar da kanta, ta fito ta ce ita yau ba ta da kuɗi da za ta sayo mai. NNPC nan mun sani cewa ita ke ware biliyan 5 don tafiye-tafiye na manyansu, ita ke ware kuɗaɗe don su yi abin da suka ga dama, su biya ma kansu albashi da waɗansu buƙatu. Suna da wannan kuɗi, amma yau NNPC ba ta da kuɗin da za ta tallafa ko kuma ba ta ma da halin da za ta shigo da mai ƙasar nan, ƴan ƙasar su amfana da shi. Abin da ya kamata shi ministan mai Bola Ahmed Tinubu ya hito ya ma ƴan ƙasa bayani wannan bala'i da muka shiga ciki, kuma ya faɗi mana yanda aka yi lokacin gwamnatocin da suka wuce kamar gwamnatin Buhari, ya ake te sustaining subsidy, kuma har ake shigo da man nan wanda har yi shekara 8 ba a taɓa wani wahalan mai wanda za a ce dan Najeriya ya ce wayo Allah ba. To amma ga wata gwamnati ta shigo, an ɗauki ƙaddarorin ƙasar nan, an saida ma mutane komi, NNPC an miƙa ma waɗansu su ke juyawa yanda suka so. Mai sai ya kai naira 1,500 ƙasar nan ba a yi wasa ba. Subsidy ne kullun ai ƙarya an cire an yi kaza, to subsidy da ake biya ma yanzu ya linka na gwamnatocin da suka wuce so biyar kuma ina ma. Kuma kwanaki na yi magana kan maganar Dangote refinery. Dangote nan ya gama refinery ɗin shi, shin wai in ba san rai ba, in ba kuma so ake talakawan ƙasar nan su wulakanta ba, to menene zai hana tunda Dangote nan a bashi dama ya hito da fetur ya saida ma talakan ƙasar nan a samu sauki? To kuma gwamnati ta tsaya inda
mu dai kisan gillan da ƴan bindiga suka yi wa marigayi sarkin gobir da kuma wasu sabbin hararen da ake gani a yankin Sinta da tsohon ciwon matsalar tsaron da yi wa Nigeria a warwaro. Shugaban kungiyar gobirawa a Nigeria Alhaji Ibrahim Alhassan ya ce dama fa su can sun dade suna cikin matsananciyar matsalar tsaron da yanzu dai kowa na iya ganin taɓaro-ɓaro.
Wadannan mutane fiye da 200 waɗanda ke hannunsu, kuma har yanzu an kasa ɗaukar wani mataki da za a kare mana wannan cin mutunci ci da ake taya mana a wannan bangare na. Yanzu muna magana wajen shekara 10 fa muna cikin wannan hali. Yanzu kuma abu safe duddai ci gaba yake yi. Har yau tafi jiya zama tashin hankali. Gwamnati ta dube mu da idon rahama ta kawo mana taimakon da ya kamata na samun zaman lafiya a wannan gari.
A bangaren ku wannan abu ake baya ga irin waɗannan kirai-kirai.
To yanzu jama'a mu dai suna nan cikin fargaba da tashin hankali na cewa har yanzu ba basu ba. Ka yanzu ma jama'a mu da dama kokari suke suna barin ƙasar nan. Mu dai yanzu abin da muke ta fata a kawo mana wani dauki da zamu samu zaman lafiya a wannan bangaren tamu. Kuma muna kira ga jama'a a ci gaba da taimaka mana da addu'a. Allah cikin rahama ta sai saukan mana da wani sauki na wannan tashin hankali da muke fama da shi.
Tuni dai ganin hawhawar matsalar tsaro a Najeriya ta sa ministan tsaro da manyan hafsoshin tsaron a Najeriya tarewa a yankin Sokoton da masani a harkokin tsaro Dr. Huza Ahmad Getsa ke cewa alamu ne cewa mahukunta yanzu sun yunkuro.
Tasirin da hakan yake da shi abubuwa ne guda biyar. Na farko a gano wane ne da hannu wajen makarkashiyar rashin cin nasara duk da kuɗin da ake ninkawa. Na biyu a ƙara shigar da al'umma su zama su ma sun ba da tasu gudunmuwar fiye da wacce suke bayarwa a baya wajen dabarun da ake amfani da su don magance matsalar. Na uku tunkarar matsalar bilhaƙi da gaskiya fiye da yadda aka yi a baya. Na huɗu tabbatar da cewar an kai ga su waɗannan 'yan ta'adda idan da gaske ake yi. Na biyar zaman su waɗannan shugabannin hafsoshin tsaro za su gano bara gurbin cikin jami'an tsaro waɗanda suke shiga suna yin kafar ungulu ga ƙoƙarin da gwamnati take yi. Saboda haka yanzu ba za mu iya yanke hukunci cewar gwamnatin ko da shugabannin hukumomin tsaron ba za su iya yin wani abu ba har sai sakamakon da muka gani ya bayyana. Kuma muna fatan hakan da za a yi zai ba da nasara wajen ganin cewar an sauya tunanin al'ummar ƙasa kuma an samu riba da nasara da kuma kaiwa ga gaci.
Sai dai kuma masani a harkokin tsaro a Najeriya Manjo Yashin kuma ya taya cewa yake abin da ya bayyana kawai shine mahukuntan sun riga sun makaru.
Ai in muka yi la'akari da cewa shi aikin damara ko na soja ko na dan sanda umarni ne yake gudanar da shi. Ta inda yau in shugaban kasa a matsayin shi na commander in chief wanda yake shine babban mai tabbatar da tsaro a kasa ya bada umarni ga dukkan rundunonin tsaron nan. To ko a ina suke su ma umarnin ne za su bada a tabbatar da wannan tsaro. Zuwan su wannan wuri ba wani abu ne illa ya ƙara ma samar da wasu hanyoyin kashe kuɗin da ba a mai haka ba. Yau in shi shugaban bangarorin tsaro na ƙasa wato na sama na ƙasa da na ruwa ya bada umarni ga askarawa to ko a ina suke za su gudanar da wannan umarnin. Saboda haka wannan ba wani abu bane illa kai ana so a nuna mutane ne kamar da gaske ake yi kuma ba hakan ne zai tabbatar da gaske ake yi ba. A bada umarni a sakar wasu waɗanda za su aiwatar da wannan aiki mara su je su yi aikin nan yanda ya kamata. Domin in aka ce sai an je wurin ne za a yi to shi mai bada umarnin zai raba kanshi nawa ne. Bangaren arewa ta gabas wa inda can ma suna da rikice-rikice, arewa ta tsakiya ma wasu wuraren ana rikice-rikice, haka nan sauran bangarori na ƙasa. Saboda haka in aka ce sai an je wuri sannan wai za a iya gudanar da abin da ya kamata a yi to gaskiya fi sabilillahi ba abin da za a iya kenan. Wannan wani salo ne dai kawai na a nuna mutane a gamsar da su a nuna kamar ana yi amma ba shi ne zai tabbatar da abin da ake so a yi ba.
Tutun da zamu iya baje muku kenan cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da murafin iko a Najeriya cewa kwanakin da ake kebe musu fa ƙara ƙarewa suke kullun kwanan duniya gashi kuma babu dama a ce sun ƙaro domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki 994 ne su yi sallamar sakin kujirin da dama dai kawai sunan su kayan aro kuma madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman ma dai Muhammad Nasir Ashiyar Sokoto da kuma Mahmud Ibrahim kwarin jihar Kanawa sai maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyi daru daru. Ni Isa Lawal Ikara da kan shirya gabatar ne nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.
To an gaida na mutan Ikara wannan ne kuma ya kai mu ga shirin mu na ƙarshe wato labarai a takaice.
To a takaicen jiya Alhamis Isra'ila ta ce ta kashe Palestinawa mayaka shida a wani sabon fada a yammacin kogin Jordan da ke ƙarƙashin mamaya ciki har da ɗan wani fitaccen mayaki da ke kurkuku. Harin na baya-bayan nan wani ɓangare ne na faɗaɗɗen farmakin da aka yi ta kaiwa a tsawon makon jiya a yankin wanda Palestinawa ke fargabar cewa hakan na iya zama alamar faɗaɗuwar yakin da Isra'ila ke yi kan mayakan Hamas a Gaza.
Masu sauraro da takaitattun labaran ne kuma za mu karkar shirin namu na wannan lokaci, sai ai mana afuwa saboda karancin lokaci ba mu samu damar kawo muku nasihar Juma'a ba. Yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba wanda ya taya ni gabatar da shirin da Sarfilu Hashim Gumal da ya shirya kuma ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Azubair. Ni Aisha Mu'azu nake muku fatar a ƙara sauni lafiya. Ma'assalam.